Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amerika ke magana akan mitoci 19:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, Sarauniya, Fara'a, FM Nomad da Lol da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma Alpha Radio dake kuma su a kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurari assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Hafsat Bello dan mai soro ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka Almasi Karba. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji wani hakimi daga jihar Taraba ya samu nasara akan wasu masu garkuwa da mutane da suka kai mishi hari.
Kokira yan sanda tuni an gaya mishi abin da ke faruwa kuma ya sa a yi bincike.
Haka kuma muna da dauke da rahoto akan ranar cutar yanar ido ta duniya.
Mutum
wallahi abun yana zuwa ne kawai kuma yana iya kaman wanda ya zama mutum kawai kana bacci zaka tashi baka gani to shine
bayan nan kuma zamu kawo muku rahoto bayan mun kawo muku rahotannin da muke da su zamu bude layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555 kana amanta a saka alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Kamaru amma kafin nan sai a gyara zama a jihar da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Wata gwabzawar da aka yi a yankin tsakiyar Somalia tsakanin sojojin gwamnati da mayakan Al-Shabab ta yi sanadin mutuwar mutane akalla 12 a cewar shaidu. Arangamar wadda aka yi jiya ta samo asali ne bayan da mayakan Al-Shabab suka yi yunkurin sa haraji ma mazauna ƙauyukan da ke kewayen garin Mahas a yankin Hiram. Ɗaya daga cikin mazauna wurin mai suna Dahir Musa Osobi ya gaya ma sashin Somaliyanci na muryar Amurka cewa sojojin gwamnati da ke goyon bayan makiyaya a yankin sun kwashe sa'o'i sama da 6 suna fafatawa da mayakan. Osobe ya ce an soma fadan ne da misalin karfe 10:11 na safe bayan da mayakan dauke da muggan makamai suka fantsama cikin ƙauyukan Kadile da Lebi da Butile da Bulki da Musegil duk a lokaci guda. Suka umarci makiyaya da su mika wasu daga cikin dabbobinsu a matsayin zakka ko haraji. Sai muka dau makamai don mu kare kanmu da dabbobinmu daga wannan danyen aiki na maharan tare da taimakon sojojin kasar Somalia. Mazauna wurin da dama sun ce akalla 12 daga cikin waɗanda suka gwabza din sun mutu, 5 daga cikin su farar hula, ɗaya kuma wanda ya mutu din ba a san asalinsa ba. Jakadan kasar Sweden a Amurka Olof Sukok ya faɗi yau Juma'a cewa kasarsa na kokarin kwantar da hankula a yankin ruwan Korea ta wajen gayyatar ministan harkokin wajen Korea ta Arewa Ri Yong-ho. Ziyarar da masu nazarin al'amuran kasa da kasa ke ganin ka iya yin shimfiɗa ga ganawar shugabannin kasashen Amurka da Korea ta Arewa. Yanayin tsaro a yankin ruwan Korea din na daga cikin muhimman batutuwan da ke gaban duniya a halin yanzu, kuma idan kasar Sweden za ta iya taka rawa a wannan batun, to wannan ne abin da muke yi a halin yanzu, abin da Sukok ya gaya ma manema labarai kenan a Geneva. Minister Ri da Prime Minister Sweden Stefan Löfven sun gana na takaitaccen lokaci a Stockholm yau din nan Juma'a. To amma masu magana da yawun Scott da Löfven ba su bayyana abubuwan da mutane biyun suka tattauna a kai ba. Za a ci gaba da tattaunawar ta Scott gobe Asabar. Duk wanda yake a da yau Juma'a ne aka shirye cewa za a kammala tattaunawar a cewar wata majiya mai masaniya kan batun. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Russia za ta ƙara yawan mutanen da ko Amurka wanda za ta ladabtar da su a martaninta kan takunkuman da aka kakaba ma wasu 'yan Russia da aka zarga da yin katsalandan a zaben Amurka. kamfanin dillancin labaran Rasha Ria Novosky ya ruwaito mataimakin ministan harkokin wajen Rasha Sergei Ravkov na faɗa yau Juma'a cewa ƙasar Rasha na kan shirya takunkuman da za ta kakaba kan wasu da ta kira ayarin sabbin Amurkawa ‘yan wasan kwaikwayo da kuma yiwuwar ma ta ɗau ƙarin matakan a cewarsa. Ravkov ya zargi Amurka da yin barazana ga kwanciyar hankalin duniya, to amma ya ce burin Rasha shine ci gaba da tattaunawa da Amurka, duk wada ɗaukar matakin ramuwar gayya da ya zama tilas gare ta saboda abin da ta kira ta wurin kan Amurka siyasance, a cewar kafar labaran tariya. Jiya Alhamis, gwamnatin Trump ta bayar da sanarwar kakaba takunkumi kan wasu 'yan Rasha 19 da kamfanoni 5 da ake zargi da shiga shirye ba shanu a zaben Amurka na shekara 2016. Amurka ta kuma bi sahun sauran duniya wajen yin tur da Rasha.
Ibrahim Ka'almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hakimin wani ƙauye a jihar Taraba ya samu nasara kan wasu masu garkuwa da mutane da suka kai masa hari. Domin ƙarin bayani ga Ibrahim Abdulaziz.
Shi dai wannan hakimin ƙauye na Maya Sulbe dake cikin garma hukumar Gashika jihar Taraba, Jawar Hamman Gabdo, ya samu nasara ne akan gungun masu garkuwa da mutane da suka kawo masa farmaki cikin dare, to amma ko basu taki sa'a ba, da nan take ya kashe 2 daga ciki tare ko da raunata 3 daga cikin masu garkuwan. Shi dai hakimin Hamman Gabdo tunkarar maharan maye lokacin da suka ziyarci gidansa cikin dare, kuma kamar yadda marahotanni suka tabbatar, waɗannan 'yan garkuwa su tara sun samu nasarar shiga fadarsa cikin dare, kuma nan take suka zarce zuwa ɗakin kwanansa. To amma kuma hakimin sai na maza tare da yin kukan kura akan waɗannan mahara da ke ƙoƙarin sace shi, kuma kafin kace kobo ya samu nasara akan su tare da sharba musu takobi ga yawo jini na wuce, da nan take biyu suka mutu, kana kuma saura suka ranta na kare tare da barin bindigogin da ke hannunsu. Ganin wannan namijin ƙoƙari ne ma ya sa mataimakin gwamnan jihar Taraban Haruna Manu ya kai ziyarar cefa da jajanta ga mai martaba Lamdaga Shaka Zubairu Hamman Gado, wanda ke zamawa ga wannan hakimi, inda mataimakin gwamnan ya ba da wannan namijin ƙoƙari da hakimin ya yi, shi ma da yake tabbatar da faruwar lamarin shugaban ƙaramar hukumar Gashaka Muhammad Gayam ya ce ko da yake hakimin Hamman Gado ya dan samu rauni a hannun da kai da ta kai an kwantar da shi a asibitin sojoji na Bataliya ta 20 da ke Sarti, yanzu fa yana samun sauki. Ya ce masu garkuwan da aka kashe duniya aka gano su sakamakon faduwar katin shaidansu, wato ID card, kuma ya ce suna cikin gungun masu garkuwa da mutanen da suka adabi yankin cikin kwanakin nan, kuma suka mafake ne da sunan 'yan banga ko kuma 'yan sintiri. Shugaban ƙaramar hukumar ya ce ko a makonnin nan kusan mutum 17 ne ma aka yi garkuwa da su, inda ko aka kashe 3 daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su sakamakon rashin biyan kuɗin fansa daga 'yan uwan waɗanda aka yi garkuwa da su. Shi ma dai da yake ƙarin haske kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba SP David Misal ya ma buƙaci jama'a ne da su ba da bayanan gano maɓoyan irin waɗannan ɓata gari.
Shi kwamishinan 'yan sanda tuni an gaya mishi abin da ke faruwa, kuma ya sa a yi bincike da shi, akwai wasu takardu da aka samu a cikin waɗannan da aka yi nasarar kashewa, to kaga muna za mu yi amfani da su mu tattara bayanai domin a gani irin sauransu da suka tsere, kuma a tabbatar da cewa sun shiga hannu. Kira da za mu yi ma jama'a kamar yadda kullum muka saba shi ne taimake mu da bayanai. Idan sun ga abu kada su ba ta lokaci, su ba ma jami'an tsaro haɗin kai, sannan kuma su duba wane irin mutane ne ke zuwa wajen su. Bi irin mutanen da dai ana ganin su da alaman cewa yan ɓata gari ne, kada a goye su. Kaga idan sun ga da haka duka za mu haɗa hannu mu tabbatar da cewa mun tsare kayayyakinmu da kuma mu kanmu a duk inda muka samu kanmu.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz. Da yake yau ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da cutar yanar ido a faɗin duniya. Wakilin muryar Amurka a Ibadan Hassan Umaru Tambol ya aiko mana da wannan rahoton.
Rasha 6 ga watan Maris na kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin cutar glaucoma ko yanar ido. Akan haka ni tuntuɓi Dr. Halima Bello Dange, likitar ido a asibitin fadar shugaban ƙasa da ke Abuja.
Increase
ne na prejo na idanu.
Wato matsatsi ne?
Eh, to idan ya karu.
To.
Shi kuma zai sa idan ya zama baya gani. Mutum baya sanin cewa yana da cutar sai ya zo asibiti an duba shi.
Eh, doctor me yake jawo wannan glaucoma din?
Dama haka ne yake. Ba a ce ga cause din shi ba. Wasu ana yin gado ne, wasu kuma environmental factors.
Wato yanayin muhalli, yanayin muhalli kenan.
Matsalan shi shi mutum baya sanin yana da shi. To sai ya zo asibiti ne an duba. Dan ana celebrating day din ne saboda ai preventing blindness na idanu yana causing makata na ido.
To doctor kamar yana dokar wani lokaci ne kafin yayi kamari ga mutum?
Wallahi abun yana zuwa ne kawai kuma yana iya kaman wanda ya zama mutum kawai kana bacci zaka tashi baka gani. To shi ne yasa aka debo rana guda saboda kaga duk wanda yazo haka asibiti aka duba screening ne muke yi. To da idan kana da shi kaga sai mu fara ba da treatment da wuri saboda a ceto idanu din.
Eh, wannan ciwo na glaucoma ko yana da ido ko kuma matsayin ido suwa ya hida mu kamar a ce matasa ne ko kuma masu yawan shekaru?
Yayi cutting across duka, yara, manya, matasa, duka, kowa da kowa ne, da mata da maza, amma yafi yawa a mazan.
Ina aka fi samun wannan ciwo a nan kasashen Afrika ko kuma kasashen Turai ko kuma ko ina ne a duniya?
Ko ina ne a duniya, yana faruwa a kowa a kowane lokaci tun daga baby muna samun shahara karamin yaro.
Wani irin abinci ne ya kamata mutum ya ci domin kaucewa kamuwa da wannan cuta?
Abinda kawai zai hana ka daga samun shi ka dinga zuwa asibiti ne muna dubawa. Saboda dun ka zo asibiti ganin likitan ido dama za mu ɗauka prejo na ido din. Saboda mun ga ya fara tashi ne muke fara amfani da magungunan kamar yadda ake ɗaukan BP na mutum haka nan ne.
Doctor, idan har ya kama mutum me ya kamata ya rinka yi?
Ya kamata ya rinka zuwa asibiti saboda wasu yana kaiwa har sai mun yi aiki.
Wane shawara zaki ba mutane domin kauce mu wannan?
Sai a duba su saboda screening din kyauta ne.
Haka zalika na ji tabakunan wasu jama'a game da wannan rana.
Kalama sai Abakar. Eh, gaskiya na san da wannan rana. Gaskiya muna farin ciki da wannan rana. Ni gaskiya ina gani sosai.
An taba zuwa auna idanunka?
A gaskiya ni ba taba auna idanuna ba.
Ka taba samu wata matsalar ido?
A gaskiya ban taba samu matsalar ido.
Suna na Dauda Dodo.
An taba ma aikin ido?
Kwarai kuwa.
Saboda me aka yi maka aikin ido?
Su likitocin suka ce mai yanan ido ne.
So nawa aka yi ma wannan aiki?
An yi min sau biyu.
An cire ma yanan ido?
Kwarai kuwa.
To yaya ka ji da aka cire ma yanan ido?
Garau nake gani yanzu. Da abin nan da nan ban gani. Amma daga baya da suka yi ma aikin gaskiya na sami lafiya kwarai.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.
To madalla, kafin mu bude layukan wayar mu a shakata da wannan wakar.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
Tokar amanta lambar da za a kira ita ce alama tarawa 1-202-205-2655. Kar amanta da alama tarawa a farkon lamba kafin a kira.
To sunana Comrade Abdullahi daga Abuja.
To Comrade Abdullahi, menene ra'ayinka? Assalamu alaikum. To kamar layin nashi ya katse. Ga kuma kira shigo daga Kano.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, waye daga Kano?
To kina tare da Umar Officer Ungwa Offline ne fata daga Aminan Juna daga nan jihar Kano Najeriya.
To Umar Officer, menene ra'ayinka?
Abin da zan bayyana ra'ayina, abin da muke gani a kasan Turai ga ya zo jihar Kano, mutum ya hau saman karfe na gidan rediyo kan kokoli a ce zai fado irin wayannan abubuwan da yake wa kana wanda muke ganin cewa shugabanni ya kamata su dubo ga tabbata dakawa da matasa dan a kawo musu da ayyukan yi. Wannan kunci da muke gani kai ya kai murar gaci tashin mu akan talauci, wannan abu ne ba yi ba. Duk abin da ka rasa a duniya zaka same shi, sai abin ya rika hakuri da abin da ya samu shi a duniya. Wannan shine da kace Umar Officer kanan jihar Kano, a tashi lafiya.
To mun gode Umar Officer, a ci gaba da kiran. To ga wani kira shigo daga jihar Bauchi. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Waye daga Bauchi?
Dawudu mai dawa da Kilu sai da Garba kuma daga Lau.
To me ke tafa da kai?
To har ga Allah ni addu'a da kiwa Baba Buhari. Allah sa ya sake shekara hudu nan gaba.
To
kuma har ga Allah bayan Baba Buhari ya zo kasar nan gaskiya har ga Allah gaskiya kasar nan gaskiya mun wanda jajanta mu yi.
To mun gode kwarai da gaske. Ga wani kira kuma daga Kaduna. Salamu alaikum.
Amin. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wane ne daga Kaduna?
Sunana Murtala Tofin Darai kuma daga nan garin Kargodam na kirawaya nan kusa da garin Jaji.
To Murtala wace gudunmawa ki gare ka?
To ni tsakanin da Allah ina da abu guda biyu ne a gurguje.
To
na farko kaga ziyarar da mai girma shugaban kasa ke kaiwa inda ainihin hatsanin nan ke tashi. Wallahi wallahi muna jin dadin irin wannan ziyara da yayi. Kasa an ce sandu baya cire ciwo amma kuma yana da dadi.
Gaskiya.
Kaga ko ba komai dole iyayen yaran nan su rika jin dadi da sauransu.
To mun gode kwarai da gaske. Ga kuma wani kira ya shigo daga Sokoto. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wane ne daga Sokoto?
Ba Sokoto bane, daga Zuru ne, jihar Kebbi, Najeriya.
To wane ne daga Kebbi?
Rabiu G. Muhammad.
To Rabiu me ke tafa da kai?
Abin da ke tafa da ni shine dangane da maganar sanata dan Sadau da yayi.
Wace magana kenan?
Yace talaka an bashi wuka da nama. Na idan dan majalisa yana yin abubuwan da ba daidai ba a dawo da shi.
To
wannan shi ya kamata mutane a wayan matalakawa da kai dangane gare shi. Domin irin wannan cutar da ake yi ta yawa. Assalamu alaikum.
To mun gode kwarai da gaske. Ga kuma wani kira ya shigo mana. Salamu alaikum.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America.
Wa alaikum.
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kacin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba me yake tafa da kai?
To ra'ayina na yau dai zamu saki kira ne mu shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya taimake mu akan maganan kafin zaki dam na jihar Bauchi. Mu mutane arewacin Najeriya na muna so shugaban kasa lalle ya taimake mu da wannan maganan kafin zaki dam. Domin idan ya mana wannan kafin zaki dam zamu bunkasa noma da kuma kiyo. Ya taimake mu kwarai da gaske akan maganan kafin zaki dam din nan na jihar Bauchi. Nagode mai magana Ayuba Garba Imam kafin Madaki a jihar Bauchi.
To mun gode sosai Ayuba. Ga kuma mun sami kira daga Niger. Salamu alaikum.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Waye daga Niger?
Umma Malam Ali daga Dogon Dutse cikin Yahoro Niger.
To Malam Ali me ne ke tafi da kai?
Ni abin da an ra'ayi na zan bada shi akan ra'ayin mu na mu da ƴan Niger.
To.
To sabili da mun ga Niger yanzu ta cokoce yayi yawa cikin kasa.
Eh.
Me muka ake Niger alheri ya sabka.
To.
Aya a goza yi a ci shi amma sai ka iske waɗansu bangare sun koma zuwa tukuce. Suna ganin waɗanda daga iko ba su iya ba. Alhaji kullu ku tekon kun ga ku iko kun yi abin ku. An samu ku idanu. Kenan yanzu ku bari shugaban kasa shi gane kasan wutar Niger. Tunda kowa ya ganta da kasuwan gani sun kasar Niger ta shiga gyara.
To.
Ba kasan shi ta shiga gyara, kinan ta Niger ta shiga gyara. Kenan ya kamata da ƴan adawa da ƴan horon hularu Allah ku bari kasa mu je ta kwanta lafiya. Kun ga cikin wannan lokaci da ake ciki zama halliya na aka ta nema cikin kasa. Ko ina ke wannan Niger kuna gani kasashen kwamta duka babu zaman lafiya. Kenan Niger ku tsaya ko ku tada hankalinku Allah ba ku shugaba mai lura.
To.
Kuda hawo mai baya
shi gyara mu kasan Niger. To mun gode kwarai da gaske mu ma Allah ya sa kuma waɗanda kai domin su sun ji. Ga kuma kira ya shigo mana daga jihar Borno. Salamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Wa alaikum salam.
Waye daga Borno?
Alhaji Aliyu.
To Alhaji Aliyu me ke tafi da kai?
A ni bayani da nake so yi akan ɗan majalisun Najeriya, tarayyar Najeriya.
To.
Abubuwa da yake tafiya wayansu suna nuna a kan cewa kamar abubuwa da ake ba su kuɗaɗen nan da ake ba su kamar maganan da shehu Sani yi.
To.
To dole ne fa ɗan majalisun dole ne sai an ba su kuɗin gudanarwa.
To.
Amma ya kamata su kuma su yi adalci.
To.
To ba wai an hanci an ba su kuɗi ya zama wani abin magana ko sauransu ba.
To kana ganin kenan wannan kuɗaɗen duk ba laifi bane ba ko?
da suke karba.
Yawwa.
To mun gode kwarai da gaske. Ga kira ya shigo mana daga Jigawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wane ne daga Jigawa?
Kina magana da Yusuf Baban Gaje mai trader ringin daga jihar Jigawa.
To Baban Gaje muna jin ka.
To ni gaskiya maganar da zan yi anan shine game da cece kucin da ake game da ainihin yan majalisu da fadar shugaban kasa akan canje jadawalin zabe da aka yi.
To
wanda su yan majalisa suke so akai zaben shugaban kasa ya zama shine na karshe. Wanda ni a tunani na a nazari na hakan gaskiya yana da kyau ba dan komai ba. Yau in aka ce an yi zaben shugaban kasa daga farko, to duk jam'iyyar fa da ta sami shugabancin kasa, to zaki ga dukkanin zababbukan da za a yi a baya za su karkata ga wannan ainihin jam'iyyar da ta sami shugabancin kasa. To dan haka fi sabilillahi ni ina ganin in aka kai zaben shugaban kasa zuwa karshe, to dama kowa abin da ya shuka shi zai girba. Domin haka ni ma gaskiya ina goyen bayan yan majalisun. Sannan kuma magana akan ainihin cece kuce game da kudaden
gidan da. To na shiga ayin kenan, mun gode. Ga kuma kira daga Bauchi. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Waye daga Bauchi?
Sabaila ne daga Bauchi.
Kamar akwai radion ka ko tana ƙara ne, kamar ko zaka dan rage ta?
Na'am.
Radion kusa da kai, ka rage ta.
Hello.
To ga kamar ma kiran nashi ya katse, kuma kamar shine na ƙarshe da zamu iya dauka saboda lokaci. Da fatan za a ci gaba da kira mu a duk lokacin da muka bude layin waya. Mun gode. To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu nan yana cewa karfe 4:51 kuma lokaci ne da zamu kawo muku labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta bayyana sunayen kasashen da tawarin su yake haskawa a fagen kwallon kafa na duniya. Kasar Jamhuriyar Kamaru ita ce take da matsayi na 51 a kasashen da suke haskawan, sai kuma a nahiyar Afirka ita ce take da matsayi na 6. Ranar 25 ga watan Maris din nan ne club din Indomitable Lions ta kasar Jamhuriyar Kamaru za ta yi wasan sada zumunci da kasar Kuwait. Sai ga sarka ka ambana, club din kasar Jamhuriyar Kamaru guda 18 ne suke fafatawa a wannan shekarar. Akan allon club din Fetio ita ce ta farko da maki 14, sai club din UMS an take da matsayi na biyu da maki 13, ta uku kuma ita ce club din Cotton ta birnin Garwa da maki 12, wanda suke jallahi kuma ta 16 ita ce club din Dragon da maki 6, sai ta 17 ita ce club din Star da maki 4, sai ta 18 ita ce club din Eagle da maki 3. Premier kasar Jamhuriyar Kamaru ya ziyarci filayen kwallon kafa da ake ginawa a kasar domin karbar bakuncin gasan cin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka da kasar Jamhuriyar Kamaru za ta yi a shekarar 2019. Alhaji Marko, masoyin kwallon kafa na kasar ta Jamhuriyar Kamaru, ya mana fashin baki akan cewar kasar ta Kamaru za ta cimma burinta wajen karban gasar.
Zagama tunda yake kai maka ce prime minister shi kuma ba shi kada ya zo ba. Ya zo da ministan kullun kafa, ya zo da ministan tourism, ya zo da ministan sante publique, wato minista mai iko da daftoci, wato jeje gaya mai kasa, ya zo ya gani aiki ga nivon da yake. Insha Allah nan da wuta shi da kai kam aikin na warkila je kare.
To kana ganin cewan ayyukan hanyoyi da su asibiti da hotel su ma kana ga cewan za a kammala?
Eh, maganar hotel ba matsala, don muna da su hotel. To inda dai muke da zamu samu wakila matsala hanyoyin da ba gyara ba yanzu.
To idan har ba gyara ba, kana ganin ba zai zama wani abin kunya ga kasar Kamaru?
Ba zai zama wani abin kunya ba, domin wanda za su yi suyo wasan kallon kafa ba ko ina za su shiga ba.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu kuma ga shirin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shekaru 30 da suka wuce, a ranar 16 ga watan Maris na shekarar 1988, jim kadan kafin a soma aiwatar da shirin Al-Anaf, lokacin mulkin tsohon shugaban Iraq, margayi Saddam Hussein, ya aikata kisan kiyashi mafi muni inda aka yi amfani da iska wajen hallaka dubban mutane farar hula a garin Halabja da ke yankin Kurdawa, Iraq. A matsayin wani bangare na farmakin kisan kiyashi da aka kai wa Kurdawa da wasu kabilu a arewacin Iraq, sojojin gwamnati sun kwashi kwanaki biyu a garin na Halabja. Suna kai hare-haren gubar na plum, wani sinadarin guba da ke makalewa ga fatar jikin mutum kuma mai masifar zafi ga jiki. A rana ta biyu 16 ga watan Maris sai suka canza dabaru, suka fara kaiwa farar hula hari daga saman jirgin sama, suna watsa musu guba iri-iri. A wannan ranar mutane 3,500 zuwa 5,000 ne suka mutu a cikin mintoci kaɗan. Wasu mutane 7,000 zuwa 10,000 sun jikkata, wasu suka gurgunta, wasu kuma suka kamu da rashin lafiya na tsawon lokaci. Ko da yake akwai shaidar cewa dakarun Saddam Hussein sun taɓa amfani da sinadaran guba kafin harin na ranar 16 ga watan Maris ɗin shekarar 1988, ana tunanin harin da aka kai Halabja shine hari na farko da aka tabbatar da shi a rubuce, wanda dakarun Saddam Hussein suka yi amfani da makamai masu guba, amma ba shine na ƙarshe ba. Ko a farkon shekarar 1987, Saddam Hussein ya ba da umarni a kai hari tare da yin amfani da makaman guba a ƙauyuka 24 na Kurdawa. Saboda rawar da ya taka a wannan mummunar aika-aika, ɗan uwan shugaban mai mulkin kama-karya kuma komandan mayakansa Ali Hassan Al-Majid aka yi mishi laƙabi da suna Chemical Ali. Yaƙin na Al-Anfal dai wani jerin hare-hare ne da shugabannin Iraki suka kai akan al'ummarsu. Harin da aka kai wa al'ummar Halabja ya kasance ɗaya daga cikin hare-hare mafi muni da Saddam Hussein ya aikata kan mutanensa. Rawar da ya taka a ciki da wasu laifuffukan da ya aikata yasa aka kashe Chemical Ali ta hanyar rataya. Saboda an kashe Saddam Hussein bayan zargin aikata wasu laifuffuka na daban ne, yasa kotun Iraki ta musamman ta janye zargin da aka yi masa game da lamarin na Halabja. Kowane shugaban gwamnati yana da alhaki akan ƙasarsa da al'ummar ƙasar, kuma ana sa ran cewa zai yi aiki mafi kyau don amfanin al'umma. Sai dai ƙalilan daga cikin shugabannin masu mulkin kama-karya ake kamawa da waɗannan laifuffukan kafin mutuwa ta riske su akan gadajensu. Ya kamata makomar waɗanda suka girka muguntar da aka yi wa mutanen Halabja a Halabja da aka kashe dubbansu ya zama darasi ga waɗanda ke bin sawunsu. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, kafin mu kammala shirin namu ga labarai, amma wannan karin a takaice.
To a takaice, wata gwabzawar da aka yi a yankin tsakiyar Somalia tsakanin sojojin gwamnati da mayakan Al-Shabaab ta yi sanadin mutuwar mutane akalla 12 a cewar shaidu. Jakadan kasar Sweden a Amurka Olof Skog ya faɗi yau Juma'a cewa ƙasarsa na ƙoƙarin kwantar da hankali a yankin ruwan Koriya ta wajen gayyatar ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa Ri Yong-ho ziyarar da masu nazarin al'amuran ƙasa da ƙasa ke ganin ka iya yin shimfiɗa ga ganawar shugabannin ƙasashen Amurka da Koriya ta Arewa. Rasha za ta ƙara yawan sunayen Amurka wanda za ta ladabtar a martaninta kan takunkumin da aka ƙaƙaba ma wasu 'yan Rasha da aka zarga da yin katsalandan a zaben Amurka. Kamfanin dillancin labaran Rasha Ria Novosky ya ruwaito mataimakin ministan harkokin wajen Rasha Sergey Ryabkov ya faɗa yana faɗi yau Juma'a cewa ƙasar Rasha na kan shirya takunkuman da za ta ƙaƙaba ma wasu da ta kira ayarin sabbin Amurkawa 'yan wasan kwaikwayo.
Da taƙaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin tare da bada umarni da injiniyanmu, ni Hafsat ɗan mai saurake cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya.